بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، وما سكلم ودسرارم من يمكو غيسوة الدين المسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a cikin wannan gidan talabijin da rediyo na Bonfere a cikin babban birnin Yamai, Jamhuriyar Nijar. A yau muna 14 ga watan Rajab, watan 4, shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 25 ga watan 2, shekara ta 2022 miladiya. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, idan ba ku mance ba, a duk sati irin wato ran Juma'a, duk ranar ita ran Juma'a, muna kasancewa da Sheikh Abdul Malik daga karfe 9 na safe zuwa 10, ba don komai ba sai don tattauna akan waɗansu abubuwa da suka shafi rayuwarmu ta addininmu, addinin Musulunci, da kuma rayuwarmu ta yau da gobe. Satuttuka da suka gabata, ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, malam ya tattauna mana wani mawdu'i ko mustalah na ta'thir wa ta'assur. Malam ya mana zama tun daga na farko har na 7, ga yau Allah ya kawo mu zama na 8, amma in Allah ya yarda a yau malam zai karkare mana wannan mawdu'in a shiga sabon mawdu'i. Wato idan malam ya samu Allah ya bashi iko ya karkare wannan mawdu'i na ta'thir wa ta'assur, za a shiga alwasa'il wal musammiyat ko kuma at-tasmiyat wal haqa'iq ko al haqa'iq
wal musammiyat
al haqa'iq wal musammiyat bi idhnillahi ta'ala. Muna wa malam fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa jagoranci cikin abin da duk zai fada. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi. Akramakallahu,
Allah ya taimake mu gaba daya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Bonfere, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. Kamar yadda muka sani, dukaran Juma'a daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe, idan Allah ya bamu iko da dama, muna halartu a wannan wuri domin gabatar da wato nasiha da wa'azi ga kawunanmu gaba ɗaya. Kamar yadda Malam Sani ya faɗa, mun tattauna akan mawdu'i na at-ta'thir wa ta'assur a cikin satuttuka daban-daban sun kai sati 7, ina ganin ko har an shigo cikin sati na 8 na ƙarshe kenan, wato na ƙarshe wa alaqatu bil masadir wal wasa'il wal ahdaf. To a wannan sati kuma muna tunanin wannan mawdu'i, insha Allah za mu dan takaita shi saboda abin da ya muna saura a shekara bai da yawa. Idan wannan mawdu'i Allah ya samu samu karkare shi, ko da shimfiɗa muka yi mai tsawo, in ya so sai mu shiga cikin mawdu'in mu na biyu, ko mu ce na ƙarshe, wanda shi ne na ƙarshe da izinin Allah a wannan shekara, shi ne mawdu'i na al-haqa'iq wal musammayat. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku da mu da ku gaba daya. ‘Yan uwa masu bibiyan mu kan mawdu'i na at-ta'thir wa at-ta'assur, asasutukan da suka gabata sun ji mun gabatar da bayanai har mun dauko wato mawdu'i ya kawo gilli-gilli har alakarsa da alqur'ani mai girma da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da da'awa to a yau zamu yi istidraki akan mas'ala guda uku mas'ala guda uku da sun ka gabata tunda mun yi bayani kan alqur'ani akwai mas'ala ta karshe yin tasiri da tasirantuwa da alaƙar shi da al-masadir tushen abubuwa da al-wasa'il hanyoyin da ake bi da al-ahdaf burace-burace da ake son a cimma ko ba haka ba to na farko alaƙar shi da alqur'ani mai girma mun akwai wata nukta mai muhimmanci da ya kamata mu dan yi bayani akan ta na biyu shi kanshi mawdu'in kuma ita ce nukta ta farko ahammiya ta al-wasila da wato al-ahdaf muhimmancin hanyar da za a kama da burin da ake son wato a cimma na uku kuma da alaka da da'awa akwai nukta guda da ya kamata mu kawo waɗannan su ne nukta guda uku idan Allah ya bamu iko za mu kai ƙarshen su idan mun kai ƙarshen su sai mu shiga cikin mawdu'in mu na al-haqa'iq wal musammayat da iznin Allah subhanahu wataala mu dauki nukta ta farko shine mun yi bayani kan al-wasila ita ce hanya al-ahdaf su ne guri wanda ake son a cimma al-masadir kuma tushen abu daga inda ya samu asali to idan muka duba cikin wannan gurin kowanne daga cikin waɗannan ababen guda uku idan aka yi wasa da ɗaya to abubuwan ba za su yi kyau ba idan aka yi wasa da tushen abu za a samu matsala idan aka yi wasa da hanyar da za a bi don a cimma buri za a samu matsala idan ya zamanto burin da ake son a cimma ba buri ne na gari ba kuma za a samu matsala kenan babu inda za a taba ba za wato ba za a samu matsala ba bari in dan bada misali game da al'amari na ilmi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada a cikin hadisi na Abu Darda wanda yana cikin sunan Abi Dawud al-ulama'u warathatul anbiya malamai sune magada annabawa jam'in ila al-waris an gane ko sune magada annabawa yake cewa su sun gadi menene sun gadi ilmi ba wai sun gadi dukiya ba ina fata an fahimci ni duk da yake an shi'a suna zuwa su ce an ce ai annabawa ba a gadon su ƙarya ne kaza kaza wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaiman ya gadi annabi Dawud wannan matsala mun taba tattaunawa kanta ina fata an fahimci ni ba gaskiya bane da an ka ce ya gade shi ba ana nufin ya gadi dukiya ba ina fata an fahimci ni yana nufin ya gade wato ilimi za a iya cewa da hukunci domin ita annabta ba a gadon ta Allah ne yake zabar mutum Zakariya yace yarithuni wa yarithu min ali yaqub ko yarithni wa yarithu min abinnan wa yarithu min ali yaqub kaga yarithni ko yarithuni dai almuhimu zai gade ni ba yana nufin Zakariya ba zai gade ali yaqub dan sa Yahya wanda zai gade shi misali in Allah ya bashi da zai gade dukiyar ali yaqub a yana nufin gado irin na annabta in Allah ya bashi domin ita ba dole bane sai an yi gado ina fata ana fahimta ta ko mu ce ya gade ilimi da aiki na gari to dan haka dai wannan shubha ta su bata abin nan abinda dai nake so in ce anan a gurguje shine ba a wasa da masdar menene ba a wasa da masdar shine tushen abu misali tushen musulunci shine alqur'ani sannan kuma sunna ta biyo baya a matsayin ta na masdar na biyu abu na uku sai shari'a ta addinin musulunci to ita ko shari'a alqur'ani maganar Allah subhanahu wataala ce hadisai magana ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sune tushen musulunci to sai ka'idodi na shari'a ka'idodin na shari'a wane ne ya hankalci na su shi ya azasu sune malamai to lokacin da dalibin ilimi yake son ya rena malamai kaga bai rena masdar ba tunda in mutum ya rena alqur'ani da sunna ya fita daga cikin musulunci ko ba haka ba to amma idan ya rena malamai zai rena alwasila ina fata ana fahimta ta a ƙarshe kuma hadafi ba zai yi kyau ba abinda nake son na ce mutumin da yake son ya gane alqur'ani da sunna dole sai ya bi ta hannun malamai sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam larabawa ne suna jin larabci ko ba haka ba amma kuma sai da aka fassara musu alqur'ani a aikace kuma aka fassara musu da bayani kuma aka fassara musu ta fuskar takriri abinda aka bar su ka ci gaba da aikatawa wahayi yana sabka kuma ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da su kidan yana nuna abin nan shari'a ta yadda da shi to yanzu idan muka duba matsalar da muke samu sai ka iske da yawa daga cikin dalibai su ba su yadda da malamai ba kuma suna son su gane addini kaga an yi mi an samu matsala sannan kuma yanzu misali mutum yayi bincike ya zan professor ko ya zan doctor amma kuma yana rena malamai kuma da littattafai kaga an samu mi an samu matsala kaga doctoratin da ka rubuta ba da littattafanka ne ka rubuta ta ba a'a waɗansu bayan Allah ne suka yi rubutu suka ajiye ka dauka kai bincike har aka baka wannan dama sannan kuma misali malaman da suka karanta shekatu daga aji na farko har zuwa ka kai wannan lokaci ba kai ne ka karantar da kanka ba ba kai ka baka kanka ilimi ba to kaga wannan yana daga cikin mushkilar da wato masu wasu daga cikin ƴan uwa suke fama da irin wannan matsala sai ga mutun ya bincike da doktora yana ganin kamar magabata ba su da karatu ba su da wani abu to idan magabata ba su da karatu kai binciken da kai bisa ga ala anqaduhum ne akan abin da suka bari gurabun su ne kake bi wato yan ce an qad shine baraguzai abin da ya saura na ilimi da suka bari shine kake amfanuwa da shi to kuma ina ta fuskar tinkahu to kaga wannan yana da muhimmanci mu fahimce shi da kyau mu san cewa a'a ba a iya fahimtar shari'a matukar ba ai karatu ga malamai ba malamai masu ilimi ba wai muna malamai ba sannan kuma malamai masu tsoron Allah wanda suke son wato su yada addini ina fata an fahimci ne ba nan cin mota manufa ta duniya ba to wannan kenan wannan nukta ta farko kenan nukta mu ta biyu sai nukta wadda take da alaka da alqur'ani domin maudu'i ya gabata mun kawo hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wato Nafi' ibn Abd al-Harith wanda sayyidina Umar yake cewa inna Allah la yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin Allah yana daukakarwa da wannan littafin waɗansu mutane ma'ana alqur'ani shine sanadiyar daukaka su ba su ne sanadiyar daukaka alqur'ani ba la yarfa'u bi hadha alkitab bai ce la yarfa'u hadha alkitab bi aqwamin ba ina fata ana fahimta ta to anan akwai mas'ala mai muhimmanci shine cewa alqur'ani da anka ce ana yana daukakawa to ba a hadi a wani wuri yake daukaka su ba a wani zamani yake daukaka su ba ina fata ana fahimta ta idan muka duba cikin tafsiri na adwa'ul bayan fi idahi alquran bil quran na ash-shaykh al-allamah alquran muhammad al-amin ash-shankiti da yazo wajen tafsiri sai ce da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai yace lam yadhkur li hamdihi zarfan zamaniyan wala makaniya anan Allah bai fadi ba inda ake gode mishi da wurin da ake bai fadi lokacin da ake gode masa ba kuma bai fadi wurin da ake gode mishi ba amma yace wa zakara sai yace Allah ya fada daga cikin zarfukin da ake gode mishi shi Allah subhanahu wa ta'ala wato az-zamani kenan duniya da lahira don yace walahul hamdu fil ula wal akhirah kaga a farko da karshe nan a farko da karshe na iya dokar duniya da lahira an gane ko kenan fil hayatid dunya wa fil akhirah sannan fil ula wal akhirah yana nufin farkon magana da karshen magana duka yana iya dauka ina fata ana fahimta ta almuhimmu dai ko a duniya da lahira idan muka dauka tunda sifa ce tana iya daukan ma'anoni daban-daban sannan kuma ana gode mishi safiya da marici an gane ko fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiyan wa hina tuthirun kaga ashiyan da safiya wa hina tuthirun da kuma wato abin nan ashiyan da marici wa hina tuthirun da lokacin da kuke hantsi kuko safiya wato yini kenan kaga kenan ya fadi lokaci sannan ya fada daga cikin wuraren da ake gode mishi as-samawati wal ard wa lahul hamdu fis samawati wal ard sannan ya fada daga cikin wuraren da ake gode mishi shine mi shine a cikin aljanna inna fata an fahimci ni domin Allah ya faɗa ƴan aljanna da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin kaga za su gode ma Allah a cikin aljanna to kaga ashe ana gode ma Allah a wurare da kuma mi da kuma wato zamunna ala kulli hal akun kuni wato halikin to anan idan muka duba da yace la yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman yana dukkan da wasu mutane nan bai fadi zarfan zamaniyan ba kuma bai fadi zarfan makaniya amma a'a alqur'ani yana daukakar da wasu mutane a nan duniya shine wato az-zarf az-zamani da al-makani tunda duniya tana tare da wuri sannan tana tare da lokaci to a nan duniya yana daukakar da su amma da sharadi idan sun yi aiki da shi idan sun yi aiki da shi daidai gurgudun imanin su da littafin daidai wato gurgudun aikin su da shi daidai daukakar da Allah subhanahu wataala zai ba su wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ka gani in kuntum mu'minin wadansu suka ce in kun kasance mu'minai kamilinal iman wadansu malamai suka ce a'a wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in wa gabe ana iz kuntum mu'minin ai dan kuna mu'minai akwai maganganu guda biyu ina fata an fahimce ni amma malamai sun fi dauka cewa in kuntum mu'minin ana nufin har in kun kasance mu'mini masu cikakken imani kamar yadda malaman basra sun ka tafi domin malaman kufa suna sun ka ce if kuntum mu'minin don kun kasance masu imani ayoyin da suke nuna alqur'ani zai daukakar da mutane a duniya idan sun yi aiki da shi suna da yawa cikin alqur'ani wanda mun sha karanta sashi daga cikin su wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a to idan muka zo game da abin da ya shafi hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi da dama yadda alqur'ani zai daukakar da ma'abutansa idan muka diba akwai hadisi yana cikin sahih muslim na abu umama al-bahili manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa iqra'ul qur'an ku karanta alqur'ani fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi alqur'ani zai zo ranar tashin al-qiyama yana ceto ga ma'abutansa ina fata an fahimce ni sai yace iqra'uz zahrawaini ma'ana ku karanta az-zahrawaini wato az-zahra shine abu ne mai haske daga tauraro ne zahra wanda muka ce ma zahra abu mai haske to ku karanta surori guda biyu masu haske ba wai ana nufin alqur'ani a dukkan alqur'ani haske na ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina amma da ina son yayi bayani ne kansu ina fata an fahimce ni to surat yace iqra'uz zahrawaini al-baqarata wa surata Ali Imran ku karanta al-Baqara da Ali Imran kaga nan an shafe sura cikin Baqara saboda ana yin hasful mudaf a maida mudafun ilayhi maqamahu kamar da yace was'alil qaryata allati kunna fiha ay was'al ahla al-qaryati allati kunna fiha ina fata an fahimci ma'ana dai nan ma sura ana iya kaddara ta da ba suratul Baqara ake kiranta ina fata an fahimci to sai yake cewa a karanta suratul Baqara sannan ranar tashin al-qiyama suratul Baqara wato da suratul Ali Imran za ta zo taqdumuhu suratul Baqara suratul Baqara za ta shigo gaba an gane ko to hajjani wato sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta su da su abubuwa yace ka annahuma ghamamatani kamar dai girgije ne guda biyu al-ghamam wata riwaya ko wani lafazi ghayayatani to da ghayaya da kuma ghamama duka dai suna nufin abin nan kamar za su zo kamar girgije ne ina fata an fahimce ni ko kuma gamama tani ko ghayaya tani au firqani min tairin sawaf kamar dai wato kamar a ce garki ko mu ce tawaga ce ta tsuntsaye waɗanda sun sacrifice fi kansu kaga ai za su sanya inuwa to kamar haka dai suratul baqara to hajjani an sahibihima an sahibihima yawm alqiyama suna kare wanda yake karanta su a ranar tashin alqiyama gaban Allah subhanahu wataala kaku ga duk wanda anka ce alqur'ani ne lauyansa alqur'ani ne zai kare shi kaku san ku ya samu babban matsayi a ranar tashin wato alqiyama idan muka duba har yanzu akwai hadisi na Nawas bin Sam'an hadisi ne shi bayan cikin sahih muslim sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wato yu'ta bil qur'an za a zo da alqur'ani yawm al qiyama ranar tashin al qiyama wani zai ce to ya alqur'ani magana Allah ce ya zai ce aje an zo da alqur'ani a sifofin Allah ba a tawilin su tunda ya ce za a zo ya zai zo wannan sai mu bar mu Allah subhanahu wataala sani domin kamar yadda ya ce wa ja'a rabbuka ubangijinka zai zo kaga wasu aqida ash'ariyya za su ce waja'a amru rabbika al'amarin ubangijinka zai zo wannan kuskure ne ibn al-qayyim a cikin littafin sa rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin cikin as-sawa'iq al-mursala yake cewa daga cikin abubuwan da ke nuna kuskuren masu tawilin waɗannan ayoyi na sifofi aya da ke cikin suratul an'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik kaga ba komai suke jira ba su kafirai malamai sun kace tahdidi na bayan sun ga ayoyin Allah ma'ana ba komai suke jira ba illa an ta'tihumul mala'ika suna jira sai mala'iku sun zo musu aw ya'ti ya rabbuka ko ubangijinka yazo aw ya'ti ba'du ayati rabbik ko kusashan ayoyin ubangijinka su kaga nan sai bambanta zuwan Allah da zuwan ayoyi kaga cewa al'amarin Allah ake nufi kaga nan kai tawili wanda ya saba mu aqidata ahli sunna ala ayyati hal za a zo da alqur'ani ya zai zo Allah bai fada ba manzo sallallahu alaihi wa sallam bai fada ba sai mu tsaya bakin inda ilimin mu ya tsaya sai yace wa ahlihi za a zo da ma'abuta alqur'ani alladhina kanu ya'maluna bihi wanda sun kasance suna aiki da shi ashe nan ba dukkan ma'abutan alqur'ani ake nufi ba a'a waɗanda suka kasance suna aiki da shi wanda Allah ya bashi alqur'ani bai yi aiki da shi ba bai daga cikin ahlul qur'an
kuma wannan abin nan din falalata alqur'ani da ake samu ba lalle ta samu
da zaran bai aiki da shi ba ai zancan ba a ce ya zama to cikin ahlul qur'ani bai ko taso ba zancan samun falala kai da baka daga ciki ai zancan samun falala ai kuma bai taso gare ka ba
an samu matsala wajen
wasa'il wajen al-hadaf ko wasa'il ko al-hadaf malamai suke cewa ahlul qur'an kamar yadda hadisi na Anas yazo wanda yana cikin sunan ibnu maja yana cikin wato sunanun nasa'i kuma yana cikin al-mustadrak na imam al-hakim wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna lillahi ahlina minan nas Allah yana da mutane yan gatan shi sai sahabbai sun ka tambaye shi manhum ya rasulullah su waye su sai ce ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatu su ma abuta alqur'ani su ne mutanen Allah yan gatan Allah subhanahu wataala kinan kaga ashe wanda yake karanta alqur'ani yake aiki da shi shine daga cikin yan gatan Allah muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga wato daga cikin su ko mu ce ma na gaba gaba daga cikin su ma abuta alqur'ani don saboda ba wai farkon ba tsakiyar ba ita da muhimmanci ba abinda fi muhimmanci shine karshe duk da yake farkon ana son shi yayi kyau tsakiyar ta yi kyau karshen kuma yayi kyau amma abinda dai aka fi bukata shine karshen ya kasance yayi kyau Allah ya kyautata karkon mu to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a zo da mu'amutan sa wadanda sunka suke wato aiki da shi sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buga misali uku ga wadannan wato abin nan surori na alqur'ani al-baqara da ali imran yake cewa ban manta su ba har yanzu ka annahuma ghamamatani kamar dai ka ce girgiji ne guda biyu kamar da wacce riwaya ta zo ta abi imam al-bahili sannan kuma ta kara da cewa yace ko kuma an buga misali ka annahuma ghamamatani au wato dhullatani saudawani ko kuma kamar dhulla kamar girgiji ne kenan ko mu ce inwa saudawani wadanda suke suna da duhu ma'ana kenan sun yi karfi sosai au firq au hizqani an gane ko hizqan shine wato ana nufin tawaga ko mu ce garki na wato tsuntsaye to kaga wannan ya nuna alqur'ani ashe abu ne wanda yake ranar tashin alkiyama zai daukaka ma'abutansa ina fata ana fahimta ta to bayan wannan daga cikin hadisi waɗanda suke nuna muhimmancin masdar na alqur'ani da wasila da aiki da shi ma'ana duka su zamanto masu kyau ta inda ka samu karatun alqur'anin ka koye shi ne daga malamai da fassararsa ko ba haka ba kamar kuma akan fahimta ta magabata tare da alqur'ani da wato tare da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan aqidata ahli sunna wal jamaa sannan wasilar da kabbita da'awa ita ce wasila ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ta sahabbansa radiyallahu anhum ajma'in da ta salafus salih rahmatullahi alaihim ajma'in ina fata ana fahimta ta sannan burinka shine mi shine zaman to buri na gari kai kai aiki da shi kuma mutane su gane addinin Allah ba wai girma kake neman makanka ba ko girma kake ko wata bukata ta duniya kake da ita ina fata ana fahimta ta to manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fada a cikin hadisi na Abdullah ibn Amr hadisi na Abdullah ibn Amr wanda yazo cikin wato sunan Abi Dawud yazo cikin sunan wato At-Tirmidhi sannan yazo cikin sunan An-Nasa'i yazo cikin Mustadrak na Al-Imam Al-Hakim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kamar yuqalu li sahibi al-Qur'an za a ce ga ma'abucin al-Qur'ani mun fada ma'abucin al-Qur'ani wanda ya karanta shi kuma yake aiki da shi za a ce mai iqra kai karatu ina fata an fahimce ni wartaqi ka daukaka kai sama kenan ko kuma warqa a wata riwaya ka daukaka ko warqahu ka haushi ma'ana ana nufin to nan warqahu kenan ka haushi ma'ana tana yiwa a samu mishi wani matattakali wanda zai hau wanda zai yi sama ina fata ana fahimta ta to kaga wannan yana nuna ashe ahlul qur'an za su samu daukaka sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace za a ci shi fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha matsayinka daidai aya ta karshe wanda zaka karanta shi yasa wadansu suka ce to kinan aljanna tana da kamar benaye 6000 wato adadin ayoyin alqur'ani 6,326 misali a wasu wani lissafi kenan zai zama to bene 6,000 ne akwai 600 wani abu amma akwai wani hadisi na Abu Huraira da duk ya zo da riwayoyi daban-daban cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna fil jannati wato 100 daraja a cikin aljanna akwai matattakala guda 100 ko matsayi guda 100 kinan kaga wannan kamar yana nuna benaye guda 100 ne to amma da yace a'adda Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tattalanta ga wadanda suka yi jihadi yaki don shi to sai malamai suka yi sabani misali wasu sun ka ce to tunda an ce waɗannan 100 din an yi tattalin su ne ga masu jihadi kinan yana nuna ba 100 bane kawai wadanda suka ce a bakin 100 ne amma kolo ruwa can inda sama sama yake can ne masu jihadi suke kenan in mun dauki riwaya da tace bakin 100 ne kaga ba a cewa bene 6000 da wani abu sai dai a ce bene 100 ne ko kuma mu ce manyan manyan benayen guda wato guda 6000 za mu ci manyan manyan guda 100 amma sai zama to akwai kankara inda suka 6000 tunda duk aya tana da nata bene misali mun fassara da wannan amma da yawan su na tafi cewa shi wannan benayen guda 100 na kaurulwar su nan ne ta tafajjaru anharul janna suke gudana ina tuna kissa ta abinnan wani malami daga cikin manyan malamai Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shankiti da yazo kan wannan hadisi na cewa ana cewa ma'abucin Al-Qur'ani ka karanta ka daukaka yake cewa dan sa ka karanta Al-Qur'ani akwai wani biki gagarumin biki da za a yi na karrama ma'abuta Al-Qur'ani na fata ana fahimta ta yake cewa amma ba nan duniya ba ranar tashin alkiyama yace ranar da Allah zai ce ka karanta kai sama yace to kai hatta raga kai kuskuri ma'ana in kai in baka iya nan ba in ka ta yi kiyama kaga wanda matsibi zaka same shi ba kenan yana so nuna ma dansa wanga karramawa da aka yi ma mahaddaci alqur'ani a duniya a ce misali wani an yi musabaka ya zo na farko ko a jaha ko a ƙasa ko a duniya ko ya samu babbar kyauta da tukuici da motoci da kaza da kaza wannan ba shi ne adda muhimmanci ba abin da yafi komai muhimmanci shine ka iya shirar tashin alkiyama Allah ne zai daukaka ka ashe daukakar da zaka samu ta Allah tafi wadda za a baka a nan duniya kuma menene aka baka mallan yana da maganganu game da alqur'ani akwai wata magana ta sa da yake cewa ishtaghalna bilqur'an fa ghamaratna albarakat mun ba da lokacin mu ga alqur'ani sai albarkoki suka hade mu shi yasa kake ganin mallan bayan irin kokarin da yayi mu alqur'ani da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da shari'a ta musulunci da irin yadda ya haskaka duniya da ilimin da Allah ya bashi da aikin da yayi mu alqur'ani ga ƴaƴansa guda ya zama to shine Amid na kulliyatu tafsir a Jami'ar Madina Abdullah bin Muhammad al-Amin al-Shankiti sannan dan sa Muhammad al-Mukhtar bin Amin Muhammad al-Amin al-Shankiti babban malami ne na usulul fiqh da shari'a sannan jikansa shine shugaban wato qismul qira'at Amid na kulliyatu al-qira'at a Jami'ar Islamiyya bil Madinah al-Munawwara akwai kuma jikan sa wanda ya taba rubutun littafi a mas'ala ta usulul fiqh kuma da tafsiri shine al-mubin والمبين والمبين نصي وندكي وندأكي بينا وادا وندأكي بينا وايا إلى تفي أكن وندن توكا إسكي خدمة ديما القرآن يباين سبتة ينكيبا سننكم أيك يتي ولوك تند أكباش التفسيري كما هو يجبات التفسيري أما صلى الله عليه وآله وسلم ما لن يك يتي و باب أبو مينوي الدنيا إيرن أتي كفسر القرآن أما صلى الله تن وندأنك سوكر ما القرآن يشيني منزو صلى الله عليه وآله وسلم قاك أبرنسا kuma a ce zaka fassara alqur'ani yace bai taba ganin aiki mai nauyi irin wannan ba amma duk da haka yace fatatabatu kitaballahi ayatan aya tare da ilimin sa da kuma yace sai da littafin alqur'ani aya aya ko wuce ya bita a fage daban-daban ya binciki nahawunta sarfunta balagarta abin asarakin da sun ka inganta wajen fassara ta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbai da kuma magabata sannan kuma da ayoyin alqur'ani da kuma istinbati da abinda magabata mufassirin suka fada da kuma irin ilmin mukan da suke ma alqur'ani hidima duka ya hada yayi aiki da su don saboda fassara alqur'ani mu nawa mutun ya samu yake fassara alqur'ani kana fassara fuzza alqur'ani ne ko kuka na tafsirin alqur'ani ne ina fata ana fahimta ta kaje ce aya aya bi alqur'ani kuma muqarana zai yi ya dauko wannan tafsiri ya dauko wannan ya dauko wannan in nahawna ya dauko tafsiran da suke magana akan nahaw misali ya duba ya ga mi suka ce in sarfu na misali ya diba daga cikin littafin sarfu da waɗanda suke magana kan alqur'ani da sarfin shi yayi bayani in kuma asar ne ya dauko irin su ibnu jarir at-tabari su irin su ibnu kathir irin su kaza ya dauka ya hada sannan kuma ya amfani da ilimin da Allah ya bashi na usulul fiqh ya ga yadda za a tafsirin alqur'ani da alqur'ani in manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara wata aya da wata aya ya fassara haka yabbi alqur'ani shi yasa idan yazo tafsiri yake cewa kamar magana da yake fada yake cewa idan muna tafsiri muna shiga cikin kowane wuri li'anna alqur'ana aslul ulum domin shi alqur'ani shine asalin ilimi walahu fi kulli ilmin bayan shi alqur'ani a kowane ilimi yana da bayanin da zai yi babu wani fanni sai in baka gane ba in na hauna akwai shi cikin qur'ani
dana alqur'ani duka wannan ilimin maka da yake akwai alqur'ani yana bukata wato idan zaka yi fasara alqur'ani ya kamata a ce kana da masaniya akan
wannan ulumul ala kenan ulumul ala wannan wajibi ne malam dole na mutun yi son usulul tafsir dole na mutun yi son usulul hadith kai yazo ya fasara alqur'ani da hadisin da bai inganta ba dole da ka san usulul fiqh domin cikin alqur'ani akwai shari'a dole da ka san ahkamul fiqhiyya akwai tafasirul ayatul ahkam dole da ka san ilimin balaga da nahwu da sarfu don qur'anin da larabci ya sabka inna anzalnahu qur'anan arabiyyan da larabci in su larabawan suna magana ba sai sun koya ba to yanzu larabcin sai an koya habba larabi sai ya koya dan wannan yace to ai su sahabbai ba su koyi larabcin ba a'a su wannan lokacin yaren su na ba kaidodin cikin kansu suke suna amfani da su yanzu kuma mutane ba su san su ba har larabawa yanzu larabcin ya gurbace sai sun koye shi me kake son kace turawan faransa yanzu ana koya musu faransanci turawan ingila ana koya musu yaren ingilishi da kawai kasancewa yin magana da yaren ne ya isa ka iya shi ba a karanta ba ai da kamata a ce su ba sai sun je makaranta ba da ilimi yare shine ilimi da duk turawan faransa mai ilimi tare da ingilishi ne ilimi da duk turawan ingila sun iya kirkire masana ne a'a shi ilimi daban yare daban yare hanya ce wanda ake isar da mi ake isar da ilimi da larabci ne ilimi da duk larabawan duniya gaba ɗaya manyan malamai ne amma zaka iske shin Laraba akwai wanda bai iya karatu ba ma sai an koya masa to kaga yana da kyau mu fahimci irin wannan wato qadiyya da kyau ala ayyati hal dai malam yayi bayani mai kyau game da alqur'ani kaje ki cewa walahu fi kulli ilmin bayan cikin alqur'ani zaka iske in hadisi ne kake son ka san kaidodi a'a Allah ce ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan kaga in fasiki ya zo muku da labari a bididdigin sa shi yasa malamai suke bin diddigin duk wani rawi su gane ya inganta ko bai inganta ba kai a karbi zancin sa ina fata ana fahimci ne al'amari kuma ana maida shi ne zuwa ga ma'abutansa walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kaga Allah ya ce a maida al'amari zuwa ga ma'abutansa hadisi a maida shi zuwa ga malaman hadisi nahwu zuwa ga malaman nahwu sarfu zuwa ga malaman sarfu fiqhu zuwa ga malaman fiqhu usulul fiqhi zuwa ga malaman usulul fiqhi tafsiri zuwa ga malaman tafsiri kaga ashe al-qur'ani ya bayani duk inda ka diba ba wani abun da za a komawa a ce babu asalin sa al-qur'ani wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum an tufantahu abinda manzo yanzu muku da shi kurke shi sunna gaba ɗaya ta shiga cikin wannan to kaga idan mutum bai fahimci wannan ba zai zamanto wani lokaci karatun sa babu fahimta kwakwara balle ya isar da sakon irin yadda ya kamata ina fata an fahimci ni to wannan dai a gurguje akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yana bayani ne kan daukakar da ma'abuta al-Qur'ani suke samu yake cewa inna ahlal janna yatara'una ahlal ghuraf an gane ko mutanen aljanna suna ganin ahlal ghuraf ma'ana ma'abuta daki daki tunda aljanna bere bere ne ci lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wadannan dakunan suna ganin su min fawqihim daga saman su kama yatara'una al-kawkab ad-durriya al-ghabir kamar yadda suke kallon al-kawkab tauraru ad-durri mai haske al-ghabir wanda ya fito ko kuma al-ghabir wanda ya kusa faduwa domin yana da haske amma kalma ce tana daukar fituwa da faduwa wato al-abdad kenan wasu kalmomi ne da suna daukar ma'ana guda biyu wanda wani malami ya littafi akan su an ka ina fata an fahimci ni to amma malamai sai suka istinbati karkashin wannan hadisi suka ce wannan yake nuna cewa Allah ya ce aljanna babu kyashin juna babu hasada wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar a cikin suratul a'raf sannan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin cikin suratu wato al-hijr al-ramu mai hadda al-qur'ani da haka dai an cire a cikin aljanna babu kyashi duk da yake wasu hadisi sun ce za a zo da su akan kantara kasa akwai sirati akwai kantara sun ce sirati daban kantara daban wasu su malamai sun ce a dukkan siratin shi ne ake kira kantara wannan abu da za a aza kan jahannama wanda za a ketara to in ma an ce siratin ne shi kantara din wadansu malamai an ce kantara kamar gada kenan ana nufin nan ne za a kai su in aljanna ai musu kisasi abinda ke tsakanin su na kyashin juna da hasada bayan an yi musu hisabin nasu ina fata an fahimci ni daga nan sai ai aljanna da su to a yanka su aljanna babu hasada shi yasa mutum zai ganin gidan wani tsakanin shi da wani kamar tauraro ne yace li tafaduli ma bainahum saboda fifikun da ke tsakankanin su na wajen aiki da imani da gabatar da aiki na alkhairi ashe aljanna wani ya ce wani amma babu hasada saboda can ba irin duniya bane
an wanke zuciya
an wanke zuciyar nan ko duniya kaga mafhumu zamu yi aiki da mafhumul mukhalafa nan duniya akwai shi tunda Allah ya ce cirewa za a yi kenan kaga anan duniya akwai rikici ba'dukum li ba'din adu hasada ganin kyashin juna kokarin kisan juna da abin da ya kamata haka da ba kashe juna duniya fitina ce kamar yadda mala'iku sun kace ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wanda zai yi banna a bayan kasa to banna tana afkuwa sai dai mu yi fatan Allah ya muna kariya kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cika da imani to wannan dai abin da ya shafi shimfida ta biyu kenan game da abin da ya shafi alqur'ani sai shimfida ta uku wanda da ita ce kamata mu karkare
saboda sauran karatu
ba laifi wancan mawdu'in ko da ba mu shiga cikin shi muna iya bada muqaddima shi ma kanshi in ya so sati na gaba in Allah ya kai mu na rai tunda shine sati na karshe ina ganin ko
na ko sati
yau nawa ne ga wata
yau 24
24 watan rajab 24 sauran karatu guda kenan tunda watan 8 zai abin nan ala ayyati hal zamu zo mun yi bayani kan al wasila wal ahda at ta'thir wa ta'athur wa alaqatuhu bil masadir wal wasa'il wal ahdaf mun zo kan da'awa sai lokaci ya muna halin sa a wancan sati to idan muka duba game da da'awa akwai abubuwa guda uku ilimin da ka samu wanda zaka da'awa da shi a ina ka samu shi sannan hanyar da ka bi kai da'awa manhajin wa kake bi kana bin manhajin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabawa ina fata an fice ni Sheikh Muqbil Al-Wadi'i na kasar Yemen yana da littafi manhajin annabawa akan da'awa an gane ku kana bin manhajin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga bincike ne mai yawa manhajin manzo sallallahu alaihi wa alihi a cikin da'awa ko manhajin annabi Nuhu ko manhajin wani ko manhajin wani misali ko manhajin wani malami ana iya karatun shi wata shakhsiyya islamiyya wanda ya mu musulunci aiki wacce hanya ya bi
manhaji shine tsari ko
tsari ko kuma hanyar da ka bi ana iya cewa hanya don wani lokaci ana cewa hanya ko salo ana iya cewa salo da Hausa ala ayyati hal mun kawo madansu mas'aloli to cikin da'awa akwai tasiri zuwa ga ko masdar ya zamanto bai da kyau ko hanya ta zamanto ba ta da kyau ko ya zamanto burin da ake da'awa kansa bai da kyau to shi yasa idan aka samu da'awa ta samu matsala cikin waɗanga abubuwa guda uku ake bincika ko ya zamanto inda aka samu ilimin ba a samu ilimin mai kyau ba gurbataccen ilimi aka samu ko ya zamanto ma malaman da aka yi karatu gare su ba a tsaya aka gane karatun ba sai aka je aka yi gaugawa ina fata an fahimci ni ko kuma ya zamanto a hanyar da aka bi an saba ma hanyar magabata bayan an yi karatu saboda tasirin waɗansu abubuwa ko ya zamanto dama burin da akwai na da'awa ba buri ne mai kyau ba ga mutum ya yi karatu ya samu karatu mai kyau gashi yana da'awa akan manhaji irin manhajin na annabawa amma matsalar shi niyyar sa ba irin ta annabawa bace yana da wata bukata a cikin ransa to waɗannan su ne nake so in dan yi nukta ta karshe gare su akan abin nan mawdu'ina alwasa'il wal ahdaf a satin da ya gabata mun kawo aya a cikin suratu yusuf qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min almushrikin qul kace da su hadhihi wannan hanya ta ce sabili hanya ta ce mun kace as-sabil yuzakkar wa yu'annath in jimala mal lugha ana iya kawo shi muzakkar a matsayin namiji ana iya kawo shi a matsayin mace tunda lafazi ne in an ce hadhihi da larabci a lafazin sa mace ne in an ce hadha namiji to amma akwai kalmomin da suna daukar guda biyu kaga Allah subhanahu wa ta'ala nan ya ce qul hadhihi sabili ad'u ila Allah bai ce qul hadha sabili ad'u ila Allah ba sannan a cikin suratul a'raf yake cewa wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila kaga bai ce yattakhidhuha sabila ba akwai wani bincike akan lugha kan al-kalimatu wanda ana tazkirin su ana ta'nin su duk da yake malaman su sun ce duk abinda babu namiji babu mace in kaga dama ka maida shi muzakkar in kaga dama ka maida shi muannath amma dai zance mafi inganci za a koma masu masu yaren in sun ce bai muzakkar ne muzakkar ne in sun ce bai muannath muannath ne in kuma sun ce muzakkar ne da muannath kuma babu matsala yaren su ne za a yi aiki da shi wallahu ta'ala a'lam ina fata an fahimci ni amma in kai larabcin ka an ka gane wannan ba laifi tunda an san ba mace ba namiji kai ijtihadi ne koko in kana da tawili domin ka san akwai tawili za a yi abin abu muzakkar ko muannas daga baya ya an ga dama a kawo hujjan da in ta an ga tana karbuwa a karba in an ga ba ta karbuwa kuma mai yadda ita ina fata an fahimci ni kaga yanzu misali in ni iska namiji ni ce hadhihi da larabci za a ce nayi kuskure kuma za a ce nayi kuskure ba kaga ina ce in ni ce in iska mace nice hadha za a ce na kuskure ko za a ce na kuskure ba to amma idan mutun ya iya larabci da cewa sai ce a bai kuskure ba ina fata an fahimci ya an kace to menene sai in ce hadhihi shakhsiyya nake nufi ina fata an fahimci ita kuma ce in ce ina nufi hadhal insan wannan dan adam wannan ba ina koyawa dalibai falsafa bane fa dan ka wani ya rike wanga yace ya ji na ce kaza ka sa akwai masu neman irin wannan to almuhimu dai matsalolin da suke faruwa a cikin da'awa matsaloli ne masu yawa na farko ina so in taba su shine tasirin da'awa da nasaba ta gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yana daga cikin abin da ke bata addini da ke bata kuma tafiya tami ta al'amarin da'awa kwata kwata ina fata an fahimci ni kaga asalin shi an ci cewa addini sai ya tsaya gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam jagorancin addini yana daga cikin abin da ya kawo matsala ina fata an fahimci ni kaga mi saboda sun ce dole a imma sai daga cikin gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam din a imma guda 12 da aliyu da ayyansa guda 11 duk da ke wata riwaya ta zo ta ce ayyan shi 12 sun boye wannan riwaya kin tunda kaga sai zaman to an ce a imma 12 ne kuma nan ta bayyana 13 ne kuma cikin riwayoyin su ne kaga sai suka boye wannan riwaya kin to kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce abin nan na bar muku abubuwa guda biyu in kun rike su ba za ku bace ba kitabullahi wa sunnati to akwai riwaya wa ahli baiti sai sun kace to ai ya ce wa ahli baiti ahlul baiti kuma ita ce riwaya da tafiyawa tana cikin sahihul bukhari da muslim kaza 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 an yi cuta a'a su ahlul baiti in yace kitabullahi na nufin alqur'ani da sunna dan alqur'ani ba arbashi da sunna ahlul baiti kuma yana nufin cewa waɗannan mutanen a girmama su kamar yadda qur'ani yace qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddatu fil qurba saboda ahlul baiti cewa a girmama su ko a so su ma yana da alaka da addini ne idan ba ba su da alaka da addini ai ba za a so su ba shi yasa ma qur'ani da zai ce wa anzir ashiratak alaqrabin ka gargadi yan uwanka na kusa kaga wannan ya nuna maka cewa su kansu in ba su yi aiki ba Abu Lahabin cikin family manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da bai bi alqur'ani ba mi Allah ce tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat alhatab fi jilha hablum min masad kaga tabbat yada Abi Lahabin hannayen Abu Lahabin sun tabi wanda su malamai suka ce na a'a Abu Lahabin din ma ake nufin ya tabi saboda wani lokaci Qur'ani yana cewa al-aidi yana nufin dan adam gabaɗaya zalika bima qaddamat aydikum wannan shine abinda hannayen ku sun ka aikata ba suna nufin ana nufin hannayen su gabaɗaya abinda sun ka aikata ne saboda hannu shine alar da aka fi aiki da ita wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu wanda ya koyi shahada zuciyar shi ta yi zunubi me yasa an ka danga tashi zuwa ga zuciya alhari ku duk dan adam ne idan saboda zuciya ita ke daukar niyya to waɗansu malamai suka ce a tabbata da Abi Lahabin hannayen Abi Lahabin ake nufi sun tabe saboda ya daki manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya daki kafadar sa lokacin da ya kira su yace musu idan saman dutsi yace idan na ce muku ga za a kawo muku hari za ku gaskata ne ko za ku ƙareta ne suka ce za mu gaskata kai ce me yasa suka ce baka taɓa muna ƙarya ba yace to ni manzo ne zuwa gare ku a gabana akwai azaba mai girma ku watsar da waɗannan gumaka akwai azaba mai tsanani ku watsar da waɗannan gumaka ku zo ku bi Allah sai aka ce Abu Lahabin ya daki kafar sa ya ce tabballak sai wannan aya ta sabka to kaga a ce an ce Abu Lahabin ya tabi ko mu ce hannayen shi an ka ce sun tabi saboda su suka yi wannan aikin ko muka ce duka ya tabi wa tabba to in mun ce yada Abi Lahabin hannayen Abi Lahabin ake nufi wa tabba to yanzu kuma shi kanshi gaba daya ya halaka in mun ce tabbat yada Abi Lahabin Abi Lahabin ya tabe gaba daya an fadi hannu ana nufin gaba daya wa tabba an yi masa addu'a ta halaka to kaga ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab kaga dhat lahabin nan qur'ani yayi amfani da wani abu dhat lahab kaga wuta mai bela shi ko Abu Lahabin fuskar sa tana kyalkyalniya almunasaba kaga yana takama da fuskar sa tana da haske to sayasla naran dhat lahab shi Abu Lahabin ne sayasla naran dhat lahab wannan kuma daga cikin abinda malamai sun kafin da al-ijaz da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sayasla naran dhat lahab wanda yake qur'ani gaskiya ne wamra'atuhu da matarsa ko wamra'atuhu aw tikra'a wamra'atuhu hammalat alhatab ne kisan inci akwai kira'a hammalat alhatab hafsa ne karanta hammalat alhatab kinan azumha an gani ko azum hammalat alhatab to nan malamai sun fitar da ijazi guda biyu a gurgurje zan fitar suwa da kuma mas'ala ta fiqhu guda mas'ala ta fiqhu bar mu fara da ita imam shafi'i yace wannan yake nuna auren kafirai akwai shi dan Allah yace wamra'atuhu da matarsa kaga ashe kuma auren da sun ka cikin kafirci ne kuma Qur'ani ya tabbatar da shi yawa da matan annabi Nuhu da matan annabi Lut an faɗi matan annabawa ne kaga da wannan lokaci mu a shari'a mu ahna mu arufi kafira amma su tana yiwa suna aure da su ne ba su sani ba kina idan mutum tun ya aure kafira bai sani ba akwai auren shi tunda shi bai san kafira bace inda ya san kafira ce za a yi cewa babu auren su in banda ahlul kitabi da akai muna halatta muna mu aure su ala ayyati hal sannan an ce sayasla naran dhat lahab zai shiga wuta da shi da matarsa malamai sun kace Qur'ani yana bada ijazi daban-daban amma daga cikin ijazi na bada labari ya bada labarin abin da ya wuce tun farkon duniya annabi Adamu ya bada labari ya bada labarin abin da ake ciki yanzu abubuwa suna faruwa Qur'ani ya yi magana su zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abubuwa sun faru ya bada labarin su munafikai abin da suke faɗa sannan abin da zai zo gaba Qur'ani ya bada labarin shi to lokacin da Qur'ani ya ce Abu Lahabin sayasla naran dhat lahabin zai shiga wuta ma'ana zai mutu kafiri matarsa kuma wamra'atuhu ita ma za ta shiga wuta amma da Qur'ani ba gaskiya bane babban abinda Abu Lahabin yake so duniya ya kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce kai ko da a munafici na ce kai na musulunta matarsa ta fito ta ce na musulunta kaga amma gani
ya nuna gaskiya alqur'ani
alqur'ani gaskiya ne hammalat alhatab wasunti mai daukar duwatsu ko wani abu ta jefa afwan kaya ko itace hanyar manzo sallallahu alaihi wa sallam wasu kace hammalat alhatab mai cutar da manzo sallallahu alaihi wa sallam wasu kace hammalat alhatab tana zuwa ta dauko abin nan itace da kanta saboda bata son ta biya kuɗi duk da yake tana da hali wasu kace hammalat alhatab saboda tsananin riwar ta ne bata son ta yi wannan shi sa an kai kinaya ce anil bukhl aka kai maganganu da malamai saboda yawa muna kawo su saboda daliban ilimi wani lokaci wani yaji magana da bai san da ita ba sai ya zo ya karyata ya ce babu wannan magana duk da yake wadannan abubuwan tana yiwa ma idan aka duba a hada su gaba daya tana yiwa duk ta aikata wadannan abubuwa to wallahu ta'ala a'lam to idan muka aje wannan kaga wannan ya nuna cewa ashe danganta addini zuwa ga gidan wani mutum yana iya bata addini domin an danganta shi gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam kai da in shi asu kai suka ce dole ahlul baiti sai an dauke su to idan ba musulmi bane fa sannan in musulmi ne idan bai da ilimi fa ya zamu yi kaga za a bata addini haka za a bata tafiyar kasa idan aka ce a dole sai dan wane zai rika wuri kaza sai dan wane zai rika wuri kaza to su masu baiwa da Allah ya ba su ilimi su ko su kwana ina kaga akwai matsala
tare da cewa wancan maganar ma da suke fakewa da ahlul baiti zaga ba gaskiyar lamari ba ce ana fakewa
da wannan zamu zo akan alhaqaiqul musammayat mu bayani kan shi ina fata an fahimce ni zamu zo kan alhaqaiqul musammayat in Allah ya ba mu iko mu tattauna akan sa Allah ba ruwan shi da nasaba ka fahimce ni manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na Abu Hurairah na cikin sahihi Muslim wanda yana da tsawaici wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya maida shi baya dangantaka shi ba za ta maida shi gaba ba a duniya ba za ka zan wani abu ba in baka tsaya kai ilimi kai karatu kai aiki ba ko da an dora ka dorin doga zura kasa kai yi ina fatan fice malami ya mutu shi yayi karatu dan sa bai yi karatu ba kuma an ce shi zai rika matsayin sa kuma shi zai gabatar da aikin sa kaga me aka yi kaga an bata aikin addini kuma addini bai zai ci gaba ba haka kasa da aikin kasa idan aka ce dole sai dan wani to in bai iya ba kai abin da ya kawo ka wannan wurin iliminka da karatunka kuma danka bai yi karatu ba bai da ilimi kuma bai iya aikin ba kuma ka ce sai an bashi kaga ka bata addini a duniya ba za a ci nasara ba kuma in an ka tai akan hakan ka a lahira ma ba za a ci nasara ba Allah bai da launi bai da kabila bai da yare dan haka ba a dangantawa idan ka duba duk dangantakar da akwai a duniya idan kai amfani da ita ka saba ma Allah wuta jahannama zaka kaga dan annabi Nuhu wuta jahannama za shi baban shi zai je aljanna malamai sun kawo wannan ونادى نوح لابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين غدا شينا وبا شينا دكن اول العزم من الرسل تنسى الله يتي تاغورو تاشي تسكانين سو يا كسانشي دكن ودان دسوكا هلكا اي وي سنيي بيانن ونن قصه تي مي تصو سنن كما دا زي تفي الجنه وبا يتي زوا غوتا كاغي كيشه ونن كينن النبي ابراهيم واذ قال ابراهيم لابيه اذر اتتخذ اصناما الهه كاجا ابراهيم يتي بابان شي زكاي ركن غماكا تنبيا تي استنكاري يوزو غماكا زمتو ابين بوتا كاجا النبي ابراهيم دان الجندني بابان سا كوما دان وتاني ko da biki wasu suna tawili su ce kanin baban sa ne kaza 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 wasu malamai su rija da cewa wannan magana ba haka take ba ina fata an fahimce ne baban sa ne wanda ya haife saboda qur'ani kullun baban shi yake kawowa daga ciki idan mutun yayi amfani kaga nan dana aljanna uba yana wuta to sannan mata tana iya tafiya wuta mijinta yake aljanna mata annabi lutu da mata annabi nuhu ko ba ka dan bari ina za su ji wuta daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'atu nuh wa imra'atu lut kanat tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allah shay'an wa qila dkhul an-nar ad-dakhilin mata fir'auna za ta ji aljanna dammi saboda tana da imani kasancewar ta cikin babban gidan shugaban kasa bai shagaltar da ita daga Allah ba dan haka bannar da mijinta bai amfani ba ta cutar da ita da komai ba wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu imra'atu fir'aun id qalat rabbi bin li 'indaka baytan fil janna wanajjini min fir'auna wa 'amali wanajjini min al-qawmi adh-dhalimin duddiki fir'auna ya ce shi ubangiji ya ce shi Allah ne amma ita da ta gyara alakar ta da Allah babu ruwan Allah da wannan shi yasa amfani da dangantaka ana iya bata addini kuma a bata kasashe da shi wanda shi ya bata addini a kasashen mu kuma shi ya bata wato ayyuka na duniya ana bincike da abubuwan da ake yi a kasashen mu wannan nukta ya kamata mu bar ta malam game da alaka ta tasir wa ta'sir alaqatuhu bi da'wati ila Allah min haythu an-nasab to sai mu je abu na gaba daga cikin abubuwan da ke bata da'awa sai mu zo zuwa ga abin da ya shafi wato kamar al-mulk mulki wani zai zo da'awa ce yake yi zuwa ga Allah amma mulki ne yake nima shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana kana fahimta ta daga cikin tambayar da shi Abu Sufyan sarkin Rumawa ya masa harkal yake cewa fa hal kana min aba'ihi min malik daga cikin iyayensa akwai wanda ya taba kasancewa shugaba yace a sarki in ce shi sarki ai shugaba ne yace a to da yazo wajen bashi amsa sai yace mai to wannan yake nuna gaskiya yake yi domin da akwai cikin iyayen shi wanda ya taba zama qultu rajulun yatlubu mulka abihi da na ce wani mutum ne wanda yake neman mulkin gidansu wanda ya sulbuce shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake da'awa farko-farkon da awa wasu daga cikin sira suna kawo wani mutu wasu mutane mi suka ce mishi to za mu taimake ka amma idan aka samu abin to mu na za mu yi jagoranci yace a al'amari na Allah ne na mai da shi inda wanda yake so sun ka ce to ba mu bukata
sun ne musu bashi mulki
a wai ba wancan ba wanga kamar wasu mutane na da'awa tun mulkin tun addinin bai yi karfi ba eh shi wancan asar na cikin suratul kafirun kake zance duk da yake wadansu malamai musu ingantar da waɗannan asarukin ba a cikin al-isti'ab fi bayanil asbab amma dai tabbas za su nemi duk ko ta wace hanya su juyar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga abin da yake daga cikin abubuwan da za su iya bata da'awa shine neman kuɗi hadisi wanda yake na Abu Huraira radiyallahu anhu da cikin Sahih al-Bukhari duk da yake yazo da riwayoyi daban-daban ko da ba riwaya ta Abu Huraira ba ko riwaya ce ta Abu Huraira yana cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta'isa abdud dinar wad darahim bawon dinari da bawon dirhami ya lalace ya halaka ma'ana addu'a ce ta halaka sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shi abdud dinar wad darahim an gane ko walqatifa walkhamisa alqatifa asalin qatifa muna ta katifa abun ga katifa wanda ake kwanta a washi koshin fida amma ko mantala ko matila alqatifa nan ana nufin riga sun kace thawbun fawqa ash-shi'ar riga ce wanda ita a fawqa ash-shi'ar domin akwai addisar akwai ash-shi'ar in an kace wato ash-shi'ar shine mala basal jasad rigar da take hade da jiki sannan shi ko addisar shine ma fauka wato ash-shi'ar kenan rigar da ke waje kaga muna da rigar da ake sawa a ciki kuma muna da ta sama to bawon rigana sannan al-khamisa ita ma bawon wato rigana babbar riga kamar yadda hadisi yace labistul khamisata abghi al-khabisa na sa babbar riga don inda mai abinci domin don a yi yaudara ashe yan fuwon nayin ba yau na suka saba sawa kaya masu tsada su shiga mota mai tsada su shiga gida mai tsada don su yaudare mutane sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ta'isa wan takas ya lalace sannan ya tabi ya halaka ya koma baya ya tambade yake cewa sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wa idha shika falan taqash idha shika idan wato asabahu shaukun kenan qaya ta soke shi falan taqasha ma'ana ba zai iya cire ta ba daga almin akhrajahu bil minqash ne ya fitar da shi da hantsaki zamu iya cewa hantsaki ko abinda ake fitar da abin nan to kaga wasu sun ce addu'a ce an kai mai ko musiba ai karama ta same shi bai samu wanda zai mukun shi wanda suka ce a'a ko musiba karama ta same shi raki yake mishi wa domin munafiki ne ba gaskiya yake ba da matsala ta samu gudu zai yi ba zai iya tsayawa ba to kaga neman dukiya da da'awa to kaga an samu matsala akwai fula sun kace akwai shakhsun yad'u lid'awa ya'ishu lid'awa akwai shakhsun ya'ishu bid'awa akwai mutumin da yake rayuwa don yayi da'awa akwai mutumin da yake rayuwa ne da da'awa to kaga akwai matsala to sai matsalar mu ta karshe duk da yake lokacin mu ya
samu tsoro tsoro a cikin da'awa da kuma
kwaɗayi shi tsoro da kwaɗayi waɗannan abubuwa ne waɗanda abin da ke kawo su ai neman duniyar shi kwaɗayi ai neman kuɗi ne tsoro kuma mutumin da ke tsoron buƙatar shi ta sulkuce ai shi ne ke kawo kwaɗayi duka tare suke ina fatan ka fahimci ni kwaɗayi dibo shi kwaɗayi tsaya ka ji mai kwaɗan kuɗi ko mai kwaɗan mace ko mai kwaɗan matsayi ba zai faɗar gaskiya ba kuma dole ka kasance in kana da kwaɗayin waɗannan ka zama to kana da tsoron su sulkuce ma in ma ka samu
tsoron mutum kaɗan sai a yi mana cin fuɗa a cikin
yanzu bari mu kare wannan maudu'i shi wancan maudu'in mu yi haƙuri mu bar shi sati mai zuwa sai a fara da shi sai a yi talkhisin shi ya zama to maudu'i ne guda ina fata an fahimce ni saboda akwai mas'ala ta ƙarshe wadda da muhimmanci alaqatu ad-da'wa ta'thiruha da wato abin nan al-lawn al-lawn launi tasirin da'awa da launi ina fata an fahimce ni sannan al-manatiq tasirin da'awa da wurare ina fata an fahimce ni sannan tasirin da'awa bil jins jinsin dan adam sannan tasirul da'awa bil lugha da lugha wadanda abubuwa ne wadanda suke na jahiliya da suke shigowa cikin da'awa ta addinin musulunci idan muka duba hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim abu dhar al-ghifari wata rana sun samu matsala da wani sahabi ana kiransa bilal bilal baqini sai yace fa ayyartuhu bi ummihi sai na aibantar da isa da uwa da mahaifiyarsa nace wasu rawayoyi suke cewa malamai wajen sharha suna kawo suka ce yace masa yabna sauda ya kai dan baka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce innaka mar'un fika jahiliya kai mutun ne akwai jahiliya tare da kai ma'ana kafin zuwan musulunci akwai hali na jahiliya da larabawa suka kasance akan shi to wannan yana tare da kai kaga ashe mutun ya koma da'awa ta bambanta launin wani da launin wani kaga wannan ba da'awa ce zai yi ta Allah ba domin shi Allah shi halicci kowa kuma duk mutane daga annabi Adam suke zancan ka bambanta wani da wani to shi Allah subhanahu wataala kowa bawon shi ne kai kaina kake da launi ko kake da abin nan to kaga na'am la yanzur ila surikum la ila ajsamikum abu na gaba daga ciki sannan tasirin da'awa ina fata ana fahimta ta wagga ai jahiliya ce tasirin da'awa da wuri da wuri ɗan gari guda ana yin amfani da su don abu ga kawunansu kamar yadda yahudawa riwayoyi da suka zo aya ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitab yardukum ba'da imanikum kafirin in kadiba akwai asar da aka kawo wadansu ba su inganta ba amma riwaya ta ibnu abbas an kace sun tuna yaƙe yaƙin da suka yi suka dauko maka mai hadda su buga sai da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana gare su da yanzu nace musu ya za a yi kuma cikin halin jahiliya ausu da khazraj ɗan madina da amma suka je suka yi mi suka ji suka so su buga saboda an tunatar da su da al'amari ashe ɗan gari guda aka tunatar da su da wani abu wanda ba na addinin musulunci ba kaga jahiliya ne to haka tasirin wuri wanda ba ma ɗan gari guda ba hadisi na Jabir ibn Abdullah na cikin sahihul bukhari da muslim an dawo daga yaki ghazwatul muraisiyya sai ɗaya daga cikin muhajirin ya dan bugi wani daga cikin ansar ina fata an fice akan muwa sari ko wato ya dake shi da kafarsa shikenan sai al muhajirin sun ka taso ya lal muhajirin ya lal ansar kaga Allah ya kira su al muhajirin wal ansar wanga an kalli yayi hijira wanga an kalli ya taimake shi addinin musulunci ya hada su amma da suka koma za su yi kishi saboda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace a bida wal jahiliya kaga kira na jahiliya ashe mutun yayi kishin garin su ko yayi kishin jahassa ko yayi kishin yaren sa ko yayi kishin kabilar sa don ya ci gaba ba matsala bane amma yayi kiyayya don saboda wane ba dan launin su bane ba dan garin su bane ba dan jahar su bane ba yaren shi bane wannan shi ake kira jahiliya ba da'awa ce zuwa ga musulunci ba ina fata ana fahimta ta to kaga waɗannan asar da suke nuna irin waɗansu matsaloli da suka faru tun farkon musulunci akwai su in ka diba cikin hadirul alamul islami wani babban doktor na kasar abin misra ina ganin al-misri hadirul alamul islami wa qadayahu al-mu'asira ya kawo tun zamanin daular umawiyya da abbasiyya tun da mun faɗi zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai al-qawmiyya al-arabiyya da wato ash-shu'ubiyya al-qawmiyya al-arabiyya shine atattaru larabawa ash-shu'ubiyya kuma su ne waɗanda suka taro don kyamar laraba saboda irin waɗanda matsaloli ana samun su to kaga menene alakar jinsi yanzu kaga abin da yake ruguza musulunci babban abin da ya hana musulunci ci gaba al-qawmiyyatul arabiyya mazhab ne wanda turawa suka da akwai shi cewa mutun yayi tasiri ya tasirantu da kauni da kabilar sa laraba suna taimaka ma wannan shaykhul islam ibn baz ina fata an fahimci ni sai da littafi kan naqdul qawmiyyatul arabiyya yake cewa abin da ke cikinta na hatsari shi ne cewa mutahi larabawa addinin da su ya faru sun yi ma addini aiki sahabbai amma ba wannan za mu kalla ba domin mi domin yanzu kowa ya shiga cikin addinin musulunci to idan aka ce za a tattaro larabawa kaga kenan yanzu an mantar da musulmi daga musulunci an dawo zuwa ga yima jinsi aiki kenan yanzu za a bauta ma jinsin larabawa ne a bauta ma yaren su a bauta ma launin su a bar bauta ma Allah subhanahu wataala kaga akwai matsala shi yasa za ganin kitabat waɗanda ake yi sai a ce al-arabu wal muslimun larabawa da musulmi to cikin larabawa akwai bamaguji wanda bai sallah akwai arni akwai kirista akwai wanda yake akan ma addinin yahudanci to akwai kuma musulmi to yanzu kenan sai an ƙara lissafin larabawa da malaman su da maguzawan su da komai sannan a tso zuwa ga zancen musulunci kaga wannan musulunci bai ci gaba ba Sheikh Ibn Uthaymeen da yazo akan hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa waɗanda za su fitar da yahudawa daga cikin Isra'ila banga daular ta yahudawa wannan ta Isra'ila da suka kafa yake cewa duci zai magana ko icce zai ce ya muslim ta'ali ya muslim zo musulmi ga bai yahudi bayana kake shi yace bai ce ta'ali ya arabi ba yace wannan yake nuna lokacin cin nasara bai yi ba don saboda ana har hada mutane ne akan mi akan yaren larabci to kaga idan muka duba ƴan uwa musulmi duk dake lokacin mu ya musu kokari da gaske waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da suka sa musulunci da ya tasirantu da awata musulunci ta tasiri irin waɗannan alaqat sai an ka koma ana da'awa zuwa ga jahiliya ba da'awatu ila Allah ake nan gaiba ina fata fice da'awa ce ila jahiliya domin kira zuwa ga waɗannan abubuwan yana yiwa mutumin shi addinin bai sha mishi kai ba duk waɗannan alaqat cikin sahabbai sun yi zama da su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da an kai yakin badar da dan makka da dan makka an ka fara bugawa kabila su guda ƴan family guda yare guda launi guda amma da yake addini ya raba su sai da aka yaki wani ya kashe wani kenan idan za a tafiya ta addini za a nemi wane ne zai yi ma addini ya aiki kuma ya cancanta ba wai za a nemi wane ne yake da alaka da wane ba don addini ba na kowa bane na Allah subhanahu wataala ne ina fata an fahimce ni to ƴan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci ya matso ƴan uwa ne na san sun yi muna hankuri wannan maudu'i namu na التأثير والتأثر إن شاء الله تعالى وعلاقته بالمصادر والوسائل والأهداف منذ جل جل سكوم تي منذ كرشنسا زامو يحقري موضوع منكرش إن شاء الله تعالى إن أكو رأيوا زامو زوم تتونا أكن الحقائق والمسميات مبارد نقطة تنش مسوا وتمهمن شد إذن الله سبحانه وتعالى إن الله يا كمنري أبدا مكفر أيضا من تريد الله شبه منادا وندكم مكي كسكري الله سبحانه وتعالى يغفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
الحمد لله ان وا ما سكلم da sauraro anan ne muka kawo karshen wannan shiri na wato
at-ta'thir
wat-ta'assur duk da cewa dai an takaice shi ne an yi kokarin a takaice wannan karatu da yawa akwai abubuwa da yawa na fada idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za a zo a fara الحقائق والمسميات بإذن الله تعالى كون غادي wannan karatu inda ya kasance an samu zama har takwas to kuma mala ya ci wai wancan karatun za a yi shi a zama guda amma dai abu ne ne
kamar a takaita tun lokacin ya kai karshe koda bai kare ba ai dole haka za a hakuri
to Allah subhanahu wataala ya sa ni amfani da abin da aka gaya mana
amin
wanda kuma yake ba daidai ba Allah ya tsare mu daga fadawa cikin sa
amin amin
Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi
amin
ya gafarta mana kurakuran mu
amin
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
amin
wa ala ali Ibrahim
innaka
Hamidum Majid
amin
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
amin
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته